sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na Voice Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kada masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan siyasa a Najeriya sun ƙara kira ga 'yan ƙasar da su sa ransu a inuwa domin ko shugaba Muhammadu Buhari na nan dawowa. Kana Usman Amir Kabara zai gabatar da shirin sanar na kasa ba kasawa ba. Hawa kuma muna ɗauke da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana sai kuma saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. To amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zanga-zanga da ta barke kan yunkurinsa na wargaza inshorar kiwon lafiya, wacce ta kasance ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba Obama ya samu zamanin mulkinsa. Mr. Trump a magana da ya yi ta Twitter a daren Talata ya ce gungun mutane da suke nuna fushinsu a taro da wakilansu 'yan Republican a majalisa a haƙiƙanin gaskiya kuma galibi tsari ne na masu sassaucin ra'ayi. Abin takaici, in ji Mr. Trump. Fadar White House ta faɗa jiya Laraba cewa shugaba Trump zai gabatar da sabon ƙuduri da zai maye gurbin dokar inshorar kiwon lafiyar da aka fi sani da lakabin Obamacare cikin makonni masu zuwa. A lokacin hutun mako ɗaya da 'yan majalisa suke a halin yanzu, wakilai 'yan jam'iyyar Republican masu yawa sun gamu da fushin 'yan mazaɓinsu a tarurruka da suka yi. Masu zanga-zangar suna bayyana fushinsu kan yunkurin da wakilan 'yan Republican suke na shekara da shekaru na ganin su rusa dokar inshorar kiwon lafiyar da Obama ya zartar.
Ƙusoshi biyu a majalisar ministocin shugaban Amurka Donald Trump suna Mexico da zuman kwantar da hankalin ƙasar game da damuwa da kuma fushinta kan sabbin manufofin Amurka kan ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma ministan tsaro na gida John Kelly yau Alhamis ake sa ran za su gana da shugaban Mexico Enrique Peña Nieto da ministocinsa. Matakin da ake jin shi ne na farko a jerin ganawa tsakanin manyan jami'an ƙasashen biyu da zai fi mai da hankali kan safar miyagun ƙwayoyi da cinikayya da kuma batun shige da fice. Jiya Laraba, kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ministan harkokin wajen Mexico Luis Videgaray, yana cewa Mexico ba za ta amince da shirin shige da fice na ƙashin kai ba, kuma ba za ta yi wata-wata ba wajen kai batun gaban Majalisar Ɗinkin Duniya.
Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Laraba ya gargaɗin cewa mutane miliyan 20 a ƙasashe hudu suna fuskantar kasadar faɗawar yunwa idan ba hukumomin ƙasa da ƙasa sun ɗauki matakai na hana hakan aukuwa ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana Sudan ta Kudu da Somalia da Yemen da kuma sassan arewa maso gabashin Najeriya cewa suna dab da faɗawa cikin matsanancin yunwa cikin watanni 6 masu zuwa. Hukumar ta duniya ta wato tuni ta ayyana mutane 100,000 a ƙananan hukumomi biyu a jihar Unity a Sudan ta Kudu suna fama da yunwa. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana buƙatar kuɗi dala miliyan 4,000 da miliyan 400 kafin nan daga ƙarshen watan gobe, wato makonni 4 kacal daga yanzu. Domin ayyukan jinƙai a shekara baki ɗaya, majalisar tana buƙatar dala miliyan 5,000 da miliyan 600 domin waɗannan ƙasashe hudu. Mr. Guterres ya ce a shirye Majalisar Ɗinkin Duniya take ta fara aiki kadangadan kan wannan matsala, amma tana buƙatar kuɗaɗen kamin ta fara aiki. Cikin damuwa, Mr. Guterres ya ce zuwa yanzu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu dala miliyan 90 kacal cikin wannan adadi.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shawarci magajinsa kafin ya sauka cewa ya nemi ƙarin goyon bayan China wajen shawo kan Koriya ta Arewa game da shirin nukiliyar ƙasar, kamar yadda wani tsohon jami'in gwamnatin Obama John Wolfensohn, wanda yake da masaniya game da batun, ya faɗa. Wolfensohn ya ce a wata ganawa tsakanin tsohon shugaban na Amurka da Mr. Trump ya gaya masa cewa tilas sabon shugaban ya tunkari barazanar nukiliya da makami mai linzami daga Koriya ta Arewa, kamar yadda Mr. Wolfensohn ɗin ya yi bayani. Gwamnatin Obama ta gabatar wa Trump zaɓi biyu wajen tunkarar barazana daga Koriya ta Arewa: na ɗaya ta wajen gudanar da shawarwari da ƙasar kai tsaye, ko kuma a ƙara matsin lamba kan Koriya ta Arewa ta matsawa uban ɗakinta, wato China lamba. Mr. Wolfensohn dai ya riƙe mukamin hadimi kuma babban darakta kan ƙa'idar hayyafin makaman ƙare dangi a Majalisar Tsaron Ƙasa.
Wata tawagar wakilan majalisar dokokin Amurka da ta dawo daga ziyara da ta kai Cuba ta ce shugaban kasar Raul Castro ya nuna sha'awar ci gaba da aiki domin inganta dangantaka da Amurka duk da alwashin da shugaban Amurka na yanzu Donald Trump yana canza alƙiblar dangantaka tsakanin kasashen biyu. Senator Patrick Leahy wanda ya jima yana da awar ganin an inganta dangantaka tsakanin Amurka da Cuba ya ga manema labarai Laraba cewa Castro ya nuna sha'awar ci gaba da aiki kan sauye-sauye a kasar ta fuskar kasuwanci. Senator Leahy ya kara da cewa shugaba Castro ya baiwa tawagar kofin jawabi da ya gabatar a cikin watan jiya a Jamhuriyar Dominican inda a ciki ya bayyana sha'awar aiki da shugaba Trump. Shekara ta 2014 ne tsohon shugaban Amurka Barack Obama da Raul Castro suka fara daukar matakai na sake dawo da dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan da Amurka ta tsinke hulɗar diplomasiya da Cuba a shekara ta 1961.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To sakamakon yunkurin da wani dan jarida mai aiki a jaridar Vanguard ta Najeriya yayi a birnin London na dagewa sai ya shiga gidan gwamnatin Najeriya dake London din domin ya tattauna da shugaba Muhammadu Buhari. Wannan ya sa jama'ar kasan musamman yan jarida na cewa yan Najeriya su sauran su a inuwa. Shugaba Muhammadu Buhari na nan dawowa musamman ganin cewa gwamnatin jihar Kano Umar Abdullahi Ganduje ya magana da shugaba Buhari ta wayan tarho wanda kuma mutane da yawa suka ji. Ga dai Nasir Aramayel Kaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wani rahoto da jaridar Guardian ta wallafa ya nuna wakilinta yayi kundumbalar sanin halin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ciki a gidan Abuja da ke London, wanda ya sanya an karar da 'yan sanda suka yi awon gaba da ɗan jaridar. Hakan dai ya jawo ƙarin kira ga 'yan Najeriya su fahimci tsarin doka da shugaban ya rubuta majalisa tafiyarsa da miƙa ragama ga mataimakinsa Yemi Osinbajo. Koma a labarin da ɗan jarida ya rubuta da ke lissafa motoci ko mutanen da ke shiga masaukin na shugaban Najeriya, ya ce bai nemi izinin zuwa gidan ko magana da wani daga ofishin jakadanci ba, amma ya nace sai wani da ko da bashi da hurumi yayi masa magana a ma'aikatan gidan.
He is the one who owns the body, is his body.
Anan kakakin shugaban Najeriya Femi Adesina yake karin bayani kan halin da shugaban ke ciki, inda yace ai jikin na shugaban ne, kuma yace ba wani abun tada hankali game da jinyar tasa.
This was a man we elected into.
Adesina ya ci gaba da cewa mu muka zabi shugaban nan don haka ya dace mu rika mutunta abubuwan da yake fada. Dan siyasa tafi da mafindi, na gani ragon azanci ne masu kokkofi kan jinkirin dawowar shugaban.
Kuma yana hannun likitocin sa sun dube shi ya warke, amma suna aune-aune don su tabbatar da lokacin da suka bashi dama ya dawo Najeriya.
Irima Muriya, ka fahimci haka cewa ya warke ko kuma kake da ya kai ka gane wannan labarin?
Ai, ana cewa a guda shugaban Amerika ya kira shi sun yi magana a lokacin da mutane ba su taba tsammanin yana iya tashi ya zauna ba. Manya-manyan APC shugabannin National Assembly sun je don haka 'yan Najeriya su bar jin mayaudara, su bar jin masu hasada Buhari zai dawo cikin koshin lafiya. Za a gane kudaden da duk aka ɓoɓɓoye a gidaje da rijiyoyi da gidan shanu da duk inda aka sata aka ɓoye.
Kasimu Bello mai gari jami'in tsara fage ne na shugaba Buhari a lokacin campaign, da ya ce shugaban na tsayin daka wajen cika alkawarin campaign, don haka zai fi duk masu neman ganinsa son dawowa Abuja. Mai gari ya tuno yadda shugaban ya karɓi mulki da samun lamura ba kamar yadda ya nazari ba gabanin zaben 2015.
Yadda ake tsammanin gwamnatin da aka zo aka samu assess, tunanin da muke ba mu ma tunanin 100% a cikin abubuwan da muka tarar a gwamnati ba. Don haka dole ne su ƙara haƙuri. Akwai abubuwa da yawa da aka samu na acha wanda dole sai an ɗauki lokaci kafin a yi wannan gyaran. Kuma in Allah ya yarda gaba ɗaya duk wanda ya bada gudummawa a wannan tafiyar ya sha huruminsa, in Allah ya yarda za a kai kanshi.
A nan na samu wani matashin APC Garba Mai Rago da ya aika wa matasa wannan sakon.
Mu ne gugan da ake jan ruwan da ake sha, amma nan kuma by the time da aka gama using namu sai a yi dumfin namu a nuna mu ba mutane ba ne. Don haka ina kira ga matasa kar wani matashi ya sake yarda a zo a misusing nashi wajen cin mutuncin wani ko kuma wajen kasancewa kaje ka bata kayan gwamnati.
Tamkar PDP a baya, a yanzu jam'iyyar APC mai mulki na ci gaba da samun masu sauya sheka zuwa cikinta da tun yanzu suke sharar fagen zaben 2019 in Allah ya kai mu. Nasiru Adamaili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To madalla, kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk san da nazo kan ayar nan ni sai na di mauce rigar nan dai mutuwa da zan yi wadana tubeta wayoni kallamarin mutuwa na tausan kaina bazan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta dau su man baba mahaifina ban manta Usman baba da haifin barako jahalinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da ma hira da mu ƴaƴansa yake yinta amma malam mutuwa da
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma muna agogwa ce karfe 2 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad ke gabatarwa. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne tare da wani kansila wanda yake da larurar rashin tafiya wato gurgu ne shi, wanda kuma yanzu haka kansila ne mai ci a yanzu a jihar Gombe a Najeriya. Wanda shi malam Aligoro ya ci gaba da gaya mana irin ɗawainiya da ya a rayuwa da kuma yadda ya barbara har ya shiga harkar buge-buge, shiga siyasa da makamantansu, ƙarshe ta zama masa hanya mai ɓullewa. To a wannan makon zai ci gaba da gaya mana shin yaya rayuwar ta ci gaba da tafiya ne a siyasance da kuma yau da kullum.
Na sama ma aiki mutane a Federal Government sama da mutum 32, na sama ma aiki a mutane a Gombe State ya fi mutum 44. To duka irin wannan mutane da na sama musu aiki da programs da nake media da ake haduwa da wane ne mutane sai suke jin daɗi na. So da je community abinda na saba yi a state din shi ne jini cigaba da yi.
Akwai masu kafa, ƴan siyasa, akwai masu kwabba a aljihu. Wane irin kalubale kake fuskanta misali ta bangaren to abokan siyasar ka? Irin kila kasu ga wannan fa yana musu shiga hanci da kudindini saboda yana yin abinda su kila ma ba sa iya yi da kafafun nasu da idanuwansu.
To kalubale da samu a community shi ne akwai wanda dama su ƴan siyasa ne a community, kuma ni na zo na zama a wurin so sai suke kallo rana ɗaya zan zo karbe musu shugabancin wuce ni kaba. Saboda dalilin shi siyasa na Najeriya ba za ka raba shi da abu guda uku ba. Na ɗaya ka yi project da mutane a community su gani kuma ka zama mai kyauta. To sai abin da yake ba su mamaki ya gurgu zai zo ya kyauta su da ƙarfinsu da lafiyarsu ba su yin kyauta ba. Da aka zo yin primaries duk Gombe State wanda aka yi primaries zaɓen da za a yi nan da kwana 25 duk Gombe State ba ward da aka yi zaɓe aka yi fada mutane suka fito suka goyi baya kamar primary na. A cikin delegate guda 25 ne na samu delegate guda 15 wanda muka yi takara ya samu delegate 10. Ya nuna a siyasance ni na fito na ina tare da mutane ko mutane sun zabe ni. To amma na samu kalubale da yawa. Wansu su ce me yasa za a zabi gurgu, wansu kuma su ce dole a zabi gurgu. To amma kuɗi yana taka rawa a cikin siyasar Najeriya. Kuma kalubale da na samu inda ban da mota akwai wanda za ka bi su gidaje da dare kana rokonsu. To irin wannan kalubale kuma siyasar Najeriya dole sai ka zama kana da ubangida. To ni gaskiya na samu goyon baya shi kuma jigunu a matsayinsa na shugabanmu nan na kasa na PDP na kasa sun goyi baya a wannan abu, kuma ni na yaba duk wanda suka goyi baya a wannan abu.
Ka faɗa mana alfanun da ka yi wa al'ummar da suke ƙarƙashin ko kuma mazaɓarka da sauransu. Shin ƴan uwanka na kasa su kuma fa wace rawa ka taka musu a matsayinka na wanda ya nasara har ya shiga siyasa har ya ci kansila har ma ƙila Allah kaɗai ya san me za ka iya zama nan gaba? Wane rawa ka taka musu?
A kullum yanzu magana yake gaya ma an ka tara na kasassun jihar Gombe sama da 370,000 a jihar Gombe akan population miliyan 2 da wani abu a jihar Gombe. Na kasassun jihar Gombe a duwai kawai suke min. Duk ba na kasheshe da za ka kira shi a jihar Gombe ka ce wa Umar Aligoro bai waye ni ba kuma bai taɓa amfana daga abin da na mishi ba. A jihar Gombe 114 ward in Gombe State. Gundumomi 114 na kansiloli ba ward da ban taɓa kowa ba.
Wani irin taɓawa ina son in ji wani irin taɓa kake musu? Makaranta ce kuɗi kake ba su aiki suke samu me ko ta irin taɓawa?
To na daga 2014 na sa an ɗauki mutane 38 a Federal Government a Federal Civil Service kuma akwai wasu a NNPC akwai wasu a Minister of Agriculture akwai wasu a Office Head of Service dino officer ma yanzu na Office Head of Service da ke laba ni na kai ta office. To na kai na kasa su da yawa Federal Government zan samu aiki ba zan yi kiran sunan su da yawa ba.
Na gane.
Kuma na zo na sa an dauki na kafasu a Ministry for Women Affairs and Social Welfare ran 20 ga watan 2 an dauki mutane banda wanda aka dauka local government banda kuma irin shuwafi da na sama mutane banda empowerment da nake sama mutane a Gombe State University yanzu haka nake gama remedial na banana da mutum 32 da na sama musu remedial a Gombe State University
na kasa su ko masu kafa
na kasa su sakanin makafi da guragu da kurame da kutare a FC Gombe kuma na je na rubuta rage kudin makarantar na kasa su dana biyan 18 yanzu suna biyan kudin rabi irin wayannan program zan su ne wanda kasa su a jihar Gombe
ƴaƴanka nawa matakka nawa wanda tana dika kewa ƴaƴanka dan ganin cewa sun kai labari kamar yadda kake ko yafi kanna kamar misali
ina da mata biyu ina da Rabi Bala Umar ina da Ramatu Muhammad Umar ina da yara na guda 6 Ahmed Umar Goro ina da Yusuf Umar Goro ina da Fati Umar Goro ina da Adama Umar Goro ina da Muhammad Umar Goro ina da kuma Yalwa Umar Goro
Masha Allah to matanka ko ƴaƴanka akwai nakasashi a ciki
ba gurgu ko daya ciki mata na ba gurgu ba gurwa ko daya
haka ƴaƴanka
yaya na duka kuma suna makaranta sai da Government College na Bellary
ai wani kira za kai musamman ga irin kuma su tunanin cewa bari mu yi wani abu dan mu tabukawa kanmu mu tabukawa al'umma mu tabukawa masu irin nakasar mu da sauransu wani shawara zaka ba mu gwamnati dan samun ganin cewa an tallafa muku daga bangaren gwamnati daga bangaren mutanen gari ko ta ina me zaka ce
kira da zan yi gwamnatin Najeriya kuma da jihohi shine babban matsala da ake samu babba shine gwamnati sai ta fito da policy ba tare da tuntuban mutanen wani irin abu ya cancanta musu ba dole sai ka zauna da mutum ka fahimci wani hali yake ciki ka zauna da shi ya ga maka sai kai ta tanade da zai taimake shi abun da yake damu na kaso su Najeriya number ta dai shine gwamnati su san masu suna nan dan biyu kuma gwamnati ta sani in za a dauki aiki a ma'aikatan gwamnati ya kamata a ware gurbi na kaso su musamman a ba su aiki na biyu a sa su harkar siyasa na uku a ba su empowerment akwai wanda ba za su iya makaranta ba ba za su iya kuma baran ba kuma ba za su iya fita daki ba na kasan ya same su ba su jin magana ba su gani suna zaune a musu tani da cikin dukiyar kasa ba su har lokacin da Allah zai karbi rayuwarsu a ba su kuma free education ilimi kyauta a musu tani da wurin gine-gine a musu tani da wurin gini da za a bi na kashi shi zai iya bi makafin an gina anya a rufe kan kwalbe din kar ya fada gurgun za a gina sama a wurin da gurgu zai bi hawo kurma a mishi abin da zai ji magana duka wayannan tanade muna da kuɗi da za yi a musu wayannan abubuwan su kuma a fito da awareness da yan jarida da wane ne saboda na kaso suna wayar musu da kai akan ilimi da iyayensu da sarakuna da malaman addinai a fito da wayannan program sun a wayar da kai kuma a musu tsari ma'aikata nasu daban na kaso su to kagan kamar yadda Voice American take fitowa da program yanzu kamar yadda nake hira da ku akan na kaso su shine abin da ake nema gwamnatin Najeriya ta fito ta yi kalubale da muke fuskanta shine abin da muke duba kamar yanzu zai iya gyama a notice yawa yanzu mun samu karin na kaso su a jiwo maso gabar da yawa saboda rikicin Boko Haram da ta faru an sa bomb da aka gano mutum ya yanke ya da gurgu wani kuma ya zama makafo wani kuma ya zama kurma to number na kaso su sai suka fi yawa a notice kuma yawan mutanen da Boko Haram suka kashe yawanci 80% 55% da kaso su ne da tsofi da mata saboda ba su da kafan gudu sai rikice tashi su yake shafa saboda haka gwamnati ya kamata su fito da tsare-tsare da zauna da kungiyoyin na kasasu su fito da tsari da ya dace ya za yi a taimaki na kasasu kamar yanzu yadda ake masa tun da aka hau gwamnatin siyasa zuwa yau ba sani bill na kasasu ba to yana cikin kalubale da na kasasu suke magana kai na ta wurin da kuma kai magana kan na kasasu ina kira ga yan uwana na kasasu duk wanda suka yi boko su dawo su dubi bayan su ga kannen su na kasasu me yasa wani bai yi boko ba ya zan taimake shi da ilimin da na samu ya kuma zan fito wanzu an shiga community yi wani abu karka zauna a gefe ka ce yan siyasa kaza sai ka shiga siyasan an yi da kai kafi kuma a san kana nan kamar yadda ni ma na fito na shiga siyasa na yi har na kai wannan matsayin kuma ina tabbatar wa mutanen Najeriya ko mutanen jihar Gombe nan da shekaru kazan zan iya neman gwamnatin jihar Gombe yadda kowa yake neman fito na siya na gani ko zan iya ci gwamnatin jihar Gombe za a samu face gwamna gurgu akan keke da ya zama gwamna kuma jihar Gombe kuma za a fara daga kaina
Allah ubangiji ya kanta
Allah ya yawa kuma ina godiya muna addu'a wannan shiri da kuke Allah ya taimake ku kuma Allah ya tsare ku Allah ya kara muku basira Allah kuma kara wannan gidan radio ci gaba duk abin da ya dace da haka ne mana ci gaba duniya za mu ba da contribution din mu
amin mun gode sosai Umar Ali Goro sai Allah ya kai mu wani lokaci
tamam nagode mun yi mun san da ka saba ka sa
siyasa ana karo da mai na kasa kasan kwai baya tsoron kwai sai an ka fusa
to muna godiya malam Algoro kansila wanda kuma ya samu lokacin tattaunawa tare da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba daga jihar Gomban Najeriya yanzu a madadin shi bakon namu da kuma wanda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
To madalla gaira Usman sai rana wata yau kuma aji Usman din da wani sabon shiri a irin daidai wannan lokacin. Yanzu ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana tare da Baba Yakubu Makeri.
Don fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wace ta rawaito cewa shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya tabbatar wa al'umman kasar Ghana hanyar da zai tinkari kalubalolin tattalin arziki da yazo ya iske inda yake cewa ba zai yi korafi ba sai dai zai magance kalubalolin jaridar ta ce bayan ya bayyana da matsayin da tattalin arzikin kasar ke ciki da yake cewa ya tabarbare shugaban kasar ya ce ya samu gagarumin nasara a zaben da aka yi ne ba don yayi korafi ba sai dai ya kara da cewa an zabe shi ne don ya gyara abubuwa da suka tabarbare kuma gwamnatin sa ta himmantu wurin yin wannan aikin jaridar Daily Graphic ta ce da yake bayyana hanyoyi da gwamnatin sa za ta tinkari kalubaloli da ke tattare da tattalin arzikin kasar shugaba Akufo Addo ya ce gwamnatin sa za ta fara ne da inganta noma wacce za ta iya kawo ayyukan yi ga jama'a sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta kano labarai mai cewa hukumar kare yancin bil'adama ta kasa ta ce ba za ta binciki batun cin hanci a majalisar dokokin kasar ba jaridar ta ce hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasa ta yi watsi da ƙara da wani mutumi da ake kira Nana Kusipuku Listowel ya shigar mata cewar ta binciki batun cin hanci da ya kunno kai a majalisar dokoki jaridar ta ce hukumar ta ce a maimakon ta bude wani sabon bincike za ta jira sakamakon bincike da kwamitin majalisa na musamman mai mambobi biyar ke yi jaridar Ghanaian Times ta ce a wani rahoto da hukumar ta fitar ranar Talata Shugabanta Joseph Whittle ya ce abu mafi muhimmanci shine hukumar ta saurara har sai ta ga rahoton da kwamitin majalisar zai fitar bayan bincikinsa. Idan muka leka jaridar Daily Guide za mu ga ta rawaito cewar gwamnati ta dora hannu akan kadarori da kudade na shugaban hukumar kula da harkokin koko ta Ghana Dr. Stephen Opuni. Jaridar ta ce wannan mataki ya biyo bayan bincike ne da hukuma ke yi akan wasu kwangiloli da shugaban hukumar kokon ya sanya hannu a lokacin aikinsa wanda sabuwar gwamnati ta gano wasu sama da fadi da kudade da aka yi a ciki. Jaridar Daily ta ce a cewar wata majiyarta hukumar yaki da laifukan tattalin arziki ta Yoko da take binciken Dr. Opuni tun lokacin da shugaba Akufo Addo ya sallame shi ita ce ta rike kadarorin nashi. Jaridar ta ce musamman gwamnati tana binciken wasu kwangiloli guda biyu ne na miliyoyin daloli da ya bayar da ake gani akwai rashin gaskiya a ciki kafin ya bar aiki. Da ƙarshe sai jaridar Das Kesman wacce ta bugo cewar shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya ce duk wani ma'aikacin sojin kasar da duk jami'an tsaron kasar da suke aikin kawo zaman lafiya a kasashen ƙetare za a fara biyan su a kasashen da suka je amma ba sai sun gama aiki sun dawo gida ba. Jaridar ta ce shugaban kasar ya ce gwamnatin sa ba za ta ci gaba da hali da ta samu tsohuwar gwamnati na yi ba na biyan sojojin kudin aikin su na kwantar da tarzoma bayan wata daya da dawowar su gida. Jaridar Das Kesman ta ce shugaban ya kara da cewa manufar gwamnatin sa ita ce ta rika biyan ma'aikatan zaman lafiya a inda aka kai su aiki. Da wannan muka kawo karshen sharhin jaridun mu na Ghana. Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar America.
To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan radio Voice of America. Ni magana Malam Lawan Sa'idu gaida jihar Zamfara Nigeria. Hakika mun ji dadi tare da godiya ta musamman ga mai girma gwamna Abdulaziz Abubakar Shattima Mafara. Inda ya daukar mana alƙawarin shimfiɗa mana titi daga karamar hukumar mulkin Mutagoni zuwa garin mu na Ganyari kuma ya cika. Sai dai yanzu haka muna neman taimako na gyara mana wata babbar kwalbatin da ruwan daminar da ta gabata suka zazzabe akan wannan titin. Inda yanzu haka ake ta asarar rayuka akan wannan kwalbatin ta hanyar fadawa a cikin ta ba tare da an san yadda wurin yake ba duk da cewa akwai alamu a wurin.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo a Amerika. Sunana Nuhu Muhammad a karamar hukumar ke ta fana shiyar shawa Kamba local government a Kebbi State. Muna Amurka maganar da gwamnan Kano ya yi da Muhammadu Buhari yayin da suke yi masa addu'a. Lalle wannan murnar tasa mun gansu da ita, ko da yake maganar tasa bata hito sosai ba, amma insha Allah mu talakawan Najeriya mun gansu da ita. Ubangiji Allah ya ba shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America. Mai magana Habibu Adamu Argungu. Jan kabe gabaki ɗayanta kaf tana fata ta alheri da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Ubangiji Allah shi mai da shi gida lafiya a ƙasar Najeriya. Ubangiji Allah shi ba shi lafiya, shi ba shi yamriya, shi mai da mana shi kuma cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah jihar Kebbi tana roƙo Allah, Ubangiji Allah ka ba bu jihar Muhammadu Buhari ƙoshin lafiya, domin shi kuma mana ƙasar Najeriya shi kawo da mana alsalimai.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren Hauta ƴan Albasa Katsina Tarancin Najeriya. Ina so in yi kira ga gwamnatin jihar Katsina ko kuma ƙaramar hukumar Tarancin ko kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma Kasaruma akan buge mana yaran da ake yi a makaranta primary ta ƴan Albasa. Muka yi kira ga ƙaramar hukumar Tarancin da ƙaramar hukumar jihar Katsina da gwamnatin tarayyar Najeriya da Kasaruma da duk wanda abin ya shafa. Ana ta buge mana ƴan makaranta, ana buge mana tsofaffi cikin gari, ana buge mana manyan mutane a gari da wannan primary da bakin hanya hanaye can tasha da kuma wancan Islamiya ta ƙarshen gari. Ya kamata a mana bambam kaman guda hudu ko uku a cikin garin ƴan Albasa don mu samu sokin buge mana mutane da ake yi a garin nan. Kuma abin ma yanzu har ya kai ga cewa an fara buge mana mutane, ana ruga masu mota ba su tsayawa. To ya kamata muna bin doka da oda, kar ta kai ga mu mun kibin doka da oda.
To madalla, da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zanga-zanga da ta barke kan yunkurinsa na wargaza inshorar kiwon lafiya da ta kasance ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba Obama ya samu zatazuwa a zamanin mulkinsa. Usoshi biyu a majalisar ministocin shugaban Amurka Donald Trump suna Mexico da zumar kwantar da hankalin kasar game da damuwa da kuma fushinta kan sabbin manufofin Amurka kan kasar. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres jiya Laraba ya gargaɗin cewa mutane miliyan 20 a ƙasashe hudu suna fuskantar kasadar fada a cikin yunwa idan ba hukumomin ƙasa da ƙasa sun ɗauki matakai na hana haka aukuwa ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana Sudan ta Kudu da Somalia da Yamal da kuma sassan arewa maso gabashin Najeriya cewa suna dab da fadawa cikin matsanancin yunwa cikin watanni shida masu zuwa. Hukumar ta duniya tuni ta ayyana mutane 100,000 a ƙananan hukumomi biyu a Sudan ta Kudu a zaman waɗanda suke fuskantar yunwa tuni. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shawarci magajinsa kamin ya sauka cewa ya nemi ƙarin goyon bayan China wajen shawo kan Koriya ta Arewa game da shirin nukiliyar ƙasar, kamar yadda wani tsohon jami'in gwamnatin Obama John Wolfson wanda yake da masaniya game da batun ya faɗa. Wolfson ya ce a wata ganawa tsakanin tsohon shugaban na Amurka da Mr. Trump ya gaya masa cewa tilas sabon shugaban ya tunkari barazanar nukiliya da makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa. Hakanan wata tawagar wakilan Majalisar Dokokin Amurka da ta dawo daga ziyararta ta kai Cuba ta ce shugaban ƙasar Raul Castro ya nuna sha'awar ci gaba da aiki domin inganta dangantaka da Amurka.
To madalla, da ta kaita labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima da rana a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jumai Ali. Yanzu Amadu kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa, sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa ku ne lafiya, mu kuma kwana lafiya.